الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: حق تقاته أن يطاع فلا يؤسى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadar kai cikin garin Kano, a yau 28 da Al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1432, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 1 miladiya ta 2011. A wannan darasi na mako cikin karatun littafi mai suna Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, wallafar Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wanda kuma wannan shine darasin na 37. A wannan gabar, Ibn Taymiyyah yana magana akan bambanci tsakanin annabawa da waliyai, kamar da yadda yake bayani akan batun cewa shi waliyi yana iya yin daidai, yana iya yin kuskure, duk da cewa daidai ɗinsa ta fi yawa. Amma dai wannan da yana nufin daya kuskure, don haka duk abin da ya zo masa na ijtihadi ko ya ɗarsa a zuciyarsa, to dole ne ya gujira wannan abin da Al-Qur'ani da Sunna. In ya dace da Al-Qur'ani da Sunna, ya ɗauka ya aiki da shi, in bai dace ba ya sake shi. Wanda ya mana misali, da ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine Sayyidina Umar. Duk da irin daraja da matsayi da Allah ya masa, amma wannan bai hana wani lokaci ya kuskure ba, sannan kuma idan ya faɗaku ya gane kuskure yayi ya dawo ya bi daidai. To haka ya kamata duk wani waliyin gaskiya ya kasance, kuma haka ya kamata duk wani musulmi ya farki waliyi. Waliyi ba annabi bane. Akwai bambance-bambance tsakanin waliyu da annabi. Wasu da dama suna yi wa waliyi mu'amalar da ake wa annabi, wanda duk suka yarda su a gurinsu waliyi ne, to suna bashi matsayi ko sun sani ko ba su sani ba, a wasu lokuta irin matsayin da annabi kawai ake bawa shi, tare da cewa matsayin annabta sama yake da matsayin walittaka. Matsayin annabta matsayi ne babba, kuma wani abu ne wanda ya sha bamban da matsayi na walittaka. To anan Ibnu Taymiyya yana so ya nuna maka wani bangare na bambance-bambance da suke tsakanin waliyi da annabi. Ba cewa ya bai yarda da waliyi ba, a'a, shi abin da yake faɗa ya yarda akwai waliyai na Allah, kuma ya yarda akwai waliyai na shaitan. Ba zai yiwu ba duk wani wanda ya da'awar walittaka shikenan a sallama masa, ko duk wani da aka yi masa da'awar walittaka shikenan a sallama masa a yarda cewa shi waliyin ne. Ko da kuwa a zahiri ga shi nan bai cika sharuɗɗan da Ubangiji ya ajiye na walittaka ba, to nan Ibnu Taymiyya bai ja ba, kuma duk wani musulmi ma yana da ja akan wannan. Kowa ma yana da ja akan wannan. Ba daga mutum ya yi da'awar walittaka ko an masa da'awar walittaka ba shi ne kuma ya zama waliyi ɗin, wannan ba haka ba ne. To na farko bai yarda da wannan ba, sannan kuma bai yarda a yadda ba waliyi matsayin annabi ba, ko da ya tabbata waliyi ne, ko da ya tabbata a zahiri da baɗini waliyi ɗin ne, to amma wannan ba shi zai sa a yi masa mu'amala irin wacce ake wa manzon Allah ba. Na farko ya kamata a fahimci cewa shi annabi wahayi ake yi masa. Ubangiji yana masa wahayi, yana aiko da mala'iku, ko mala'ika ya zo gurinsa ya kawo masa saƙo daga Allah zuwa gare shi. Amma waliyi ba a masa wahayi. Waliyi, duk wani waliyi da ya ce ana aiko masa mala'ika ya kawo masa wani saƙo na shari'a, yi kaza ya samu lada ko bar kaza yana ba da kyau, to yana ƙarya yake, kuma ba waliyin Allah ba ne, waliyin shaidan ne. Saboda haka wahayinsa ba wahayi ba ne daga Allah, wahayi ne daga shaidan. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyai, saboda haka shaidanu ne suka yi masa wahayi, amma ba Allah ba. To kaga wannan dole a yarda da haka, a yarda da cewa shi waliyi ba a masa wahayi. In kuma wani ya ce an masa wahayi, to tun daga nan ka ja masa layi, ka fahimci cewa to wannan dan jabin ne, ba na gaskiya ba ne. Na gaskiya ba zai ce an masa wahayi ba. Mu taba jin inda Sayyidina Umar, duk da matsayin da aka faɗa, ya ce an mun wahayi, bai taba faɗar haka ba. To duk wanda ya ce an masa wahayi, to ka tattara shi ka watsar. In ya ma ce waliyi ne, ce eh na da kai waliyi ne, amma na shaitan ba na Allah. Abu na biyu, annabci ya ƙare daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran kuma wani annabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyina. Annabi yana cewa la nabiyya ba'di, saboda haka annabi shi ne cika makin annabawa. An fara annabta da kan annabi Adam, manzanci da kan annabi Nuh, aka kuma rufe annabta da manzanci da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne cika makin annabawa. Duk wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, to dajjal ne, dujjal ne, makaryaci, zindiki ne, murtaddi ne, saɓanin walittaka. walittaka tana nan matukar dai a doron kasa akwai mumini mai tsoron Allah to akwai walittaka sauraka walittaka za ta tike ne za ta kare ne da karewar mumini mai tsoron Allah a doron kasa amma in dai za a samu mumini mai tsoron Allah a doron kasa to akwai wali duk wani wanda zai bi kirji ya shaki iska ya ce shine cika makin wali khatamul awliyai to makaryaci ne ya ce shi ya rufe walittaka daga shi kamar yadda annabi ya rufe risala ya zama khatamul rusuli khatamul anbiya shi kuma ya ce ni ne khatamul awliya to makaryaci ne ƙarya yake sai dai idan zai fito ya yi da'awa ya ce daga kansa an daina samun mumini mai tsoron Allah in zai fito ya faɗa haka to ya faɗa ya ce shi ne ƙarshen mumini masu tsoron Allah a duniya saboda kaga kowa da zai zo baya kenan kafiri ne mara tsoron Allah to in ku har ba zai iya wannan da'awar ba ta fi ƙarfinsa to maganar ya rufe walittaka ma fi ƙarfinsa don haka duk wani rigima da aka yi ta yi a baya wata rigima ce marar ma'ana ta shirme wai aka yi ta rigima wannan ya ce shi ne khatamul awliya wannan ya ce baka isa ba shi ni ne wanda ya fara kitsa wannan bid'ar shi ne al-Hakim at-Tirmidhi kai da muka sha faɗa a wasu darussan mu anan shi ne ya fara fito da wannan bid'ar ta rufe walittaka har ya rubuta wani littafi ya sa masa suna kitabu khatamul awliya mutumin Tirmidhi da yawan nan da'awar a cikin littafin ma har ma yake hannunka mai sanda yake isharori akan cewa ai shi khatamul awliya ne ma ya ma dara khatamul anbiya wanda wannan ta sa malamai a zamanin sa suka yi masa hukunci da yayi ridda a guje fita gargarin saboda masu hukunci za su tsayar masa da hukuncin murtaddi saboda aka yi gudu to shi wannan al-Hakim at-Tirmidhi shi fara fito da wannan bid'ar Ibn Arabi al-Hatimi at-Ta'i bi fususul hikam kawai da yazo ya ga bid'ar sai ga tayi masa kawai sai ya saba yaba sai ce to shine khatamul awliya sai yayi da awar khatamul wilaya ga kansa yace shine khatamul awliya kuma ba wanda isa ya kare kiran kansa waliyi bayan sa ya rufe to wasu wanda suka zo suka yi da awar khatamul awliya wilaya din a bayan sa da suka ga maganar sa sai suka ja da shi suka ce bai isa ba wani ma yazo ce shine anan ma a Senegal ai wani ya littafi ko na'am kun san littafin na'am an fara godiya ko to shikenan to kaga duk wannan rigima ba ta da ma'ana wacce wani saka ce kuke rigima akan arabe ba maganar arabe wato wilaya tunda Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna inda an yarda wannan ayar tana bayanin su wane ne waliyai to dole ne a yarda duk mumini mai tsoron Allah waliyi saboda haka in an ce babu wani an rufe maganar walittaka an samu khatamul awliya to wannan ayar wato babu kenan wani mumini mai tsoron Allah a duniya kenan daga kan shi wannan mai da'awar an rufe duk wani wanda zai zo ba mumini bane ba mai tsoron Allah bane to kaga wannan ba zai zama maka bambanci tsakanin nubuwa da wilaya to su da suke so su daidaita nubuwa da wilaya ko ma su fifita wilaya akan nubuwa sai suka kirkiro khatamul wilayati kamar yadda ake da khatamul nubuwati dan suna so su sa su kunnan doki ko ma su tura wilayar gaba kamar yadda zamu gani a nan gaba Ibnu Taymiyya zai faɗo wannan maganar abu na uku shi annabi dole ne a yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni da shi, dole ne a gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar. Sauraka, babu wata magana ko wani umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam zai bayar wanda zai zama ba wajibi a masa da'a, sai dai idan daman abin a hukunce ba wajibi bane, amma in dai umarni na wajibi dole a yi masa da'a kai, wanda kuma ya saba masa ya saba wa Allah. Sannan dole ne a gaskata shi cikin duk labaran da zai bayar, kowane irin labari zai baka dole ka yadda haka yake. Idan annabi ya kira mutum ya ce iyayenka in wuta ne, dole yadda, ba zai ce kai ya rasulullahi ni dai gaskiya komai dai zan yadda, amma dai gaskiya wannan magana ya rasulullahi ta yi nauyi, a'a dole yadda. Saboda haka kaga anan sun sha bamban da wali, wali ba wajibi bane duk abin da ya faɗa a bi umarninsa a ciki, ba wajibi bane kuma a gaskata shi kan duk abin da zai faɗa, zai iya faɗar daidai zai iya kuskure. Da haka duk abin da zai zo da shi dole ne a bijirar da shi ga alkur'ani da sunna, in ya dace da alkur'ani da sunna fa biha wa ni'mat, in ya saba to a tattara a bar masa kayansa. Idan mai ijtihadi ne, Ubangiji madaukakin sarki ya bashi ladansa ɗaya na ijtihadi, kuma a gafarta masa kuskurensa, kai ma ka roƙa masa gafara. Idan kuma mai ganganci ne, to shi da gangancinsa ba ruwanka, amma ba tilas kai masa da'a ba, kamar yadda ake wa manzon Allah da'a. Manzo shi da'a ake masa, ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah, babu wani manzo face dan ayi masa da'a Allah ya kushe. Kaga anan ma akwai shabamban tsakanin wali da annabi. Haka dai shi annabi mu'ayyadun ne bil ayati, ko kace bil mu'jizati, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da Allah ya taba aikowa face ya bashi wata mu'jiza wanda a bisa dalilin ta mutane suka yi imani, yace ni ko mu'jiza da Allah ya bani shine wanda alqur'ani, wanda kuma nake fatan in fi kowa mabiya a duniya. Saboda babu wani annabi face Allah ya bashi min al-ayati ma amana ala mislihi al-bashar, saboda haka shi annabi ana bashi mu'jiza, shi kuma wali sai dai Ubangiji ya hada shi da karama. Ubangiji yana hada wali da karama, bambanci tsakanin mu'jiza da karama mun taɓa faɗa a nan, yake karatun wasu kamar rariya ne, ana musu sanar da tsayayya, amma mun faɗi me yake karama bai walitaka me abin nan mu'jiza. Mu'jiza da take da da'awa ta annabci, wanda yake samun mu'jiza shine wanda ya da'awar annabci, amma shi wali ba da'awar annabci yake ba. Saboda haka shi ake masa karama, ake cewa abinda aka bashi na khariqul ada karama, dan da ita karama dole ta zama kuma khariq ce lil ada, haka wanda mu'jiza dole ta zama khariqun ce lil ada, wato ta saba wa abinda kai ka saba gani ko ka saba abin nan fahimta. Sannan ita karama, ita mu'jiza tana kasancewa galiban tare da tahaddi, gare da tahaddi. Karama ba lalle bane da tahaddi, amma ita din ma takan hadu da tahaddi, amma ba lalle bane. Tahaddi shine kalubale, ya nuna musu wani abu wanda a dalilin za su yi imani. Sannan ita mu'jiza, kafin ta zama mu'jiza dole ne ta kasta yi daidai da abinda mutumin ya yi da'awa. Idan mutum yayi da'awar annabci aka tambaye shi me da'awa, me hujjar ka ta kai annabi ne, yace kun ga wannan ruwan mai sanyi, zan iya roƙon Allah ya zama ruwan tafasasshen ruwa, to in annabi ne ya roki Allah zai zama tafasasshen ruwa, amma da ya yi da'awar cewa zai roki Allah zama tafasasshen ruwa sai zama kankara. Kaga wannan an karyata shi ne, ba an karfafa shi ba. Saboda dole ne ta tafi tare da abin nan, dole ne ta tafi tare da daidai da abin da kai da'awa. Sannan abu na biyar, ita annabci zaɓi ne daga Allah. Annabi zaɓin Allah ne. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Baka shi annabi zaɓo shi ake, babu wani abin da zaka ce zaka yi dan ka zama annabi. Kuma tarihin annaba duka ba wai fafutuka suka rika yi ba da faɗi tashi dan su zama annabawa, ba wani matsayi ba ne da ake cewa kowa zo yi takara. Saboda haka wanda ya ci takara shi ne annabi. Kai ta yi wata ibada, in kai wata ibada za ka zama annabi. Shi annabi zaɓi ne daga Allah, sai ya zaɓo wanda ya so sai ya ba shi annabta. Shi ya sa Qurayshawa suka riƙa cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un. Da suka yi ce dan menene ba za a saukar da alqur'anin ga wani babban mutum ba, ko a Makka ko a Da'ifa, dan me sai wannan baraya wanda muke ganin ba shi da wani gata, amma ga masu kuɗi ga masu mulki, dan me ba za a saukar musu alqur'anin ba, ko a Da'ifa ko a saukar a nan Makka a samu wani babban mutum da ake jin tsoronsa, ko ake kwadayin kuɗinsa, ko ake tsoron jama'arsa ko mulkinsa, a ba shi qur'anin mana. Allah ce su suke raba rahmar Allah ɗin, su ne suke raba ta. Ubangiji ce wai muka raba musu abin rayuwarsu ta nan, muka raba musu, muka dama wannan da yawa, muka dama wannan kaɗan, wannan babu ba shi ko kaɗan ɗin ba, muka dama wannan lafiya, muka dama wannan mara lafiya, muka dama wannan ƴaƴa, muka wannan, muka bar shi ba karara, mu muka yi wannan rabe-raben ba su suka yi ba. To dan menene wajen annabci kuma za su ce su za su zabo wanda za a ba annabci? Ai Allah ba bukata wani delegate su ku zabo mu. Saboda haka annabci ba a samun shi ta hanyar kokari ko kai ta mutu wajen ibada, yayi ta mutu wajen bautar Allah sai ya zama annabi. Ba za ka taɓa jin wani annabi da za a baka darihinsa a ce ai ibada ya yi ta yi ba dare ba rana sannan ya zama annabi ba, a'a. Haka Allah ya ga dama ya zaɓe shi ya ba shi annabta. Saɓanin walittaka kowa ya zage ranci sai ya zama waliyi, ko ba haka ba ne? Ita walittaka ka dage, in kana so ka zama waliyi babba za ka zama. Dan mu ba mu yadda an rufe ba, ko ba a guda take, kowa na iya shiga wannan takarar, babu wani ka zo kawai ka yi banga-banga a cikin harkar ka ce kai ka rufe, ba wanda ya isa. Saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisul kursi da ya rawaito daga Ubangiji yana cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. كما wannan magana ce ta ba za ka gushi ba kana ta bautar Allah har sai Allah ya so ka, in ya so ka sai ba ka wannan matsayi, ashe kaga yawan bautar Allah zai sa ka zama waliyi. Tunda kana kusantar Ubangiji da abin da yake so shi ma zai so ka. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ai wannan shine walittakar. Akwai wani abu bayan wannan? Wannan shine karshen walittakar. Allah ya ce ina son ka. To ya ce ga abin da zaka yi ya so ka. Amma ya ce in kuna son ku zama annabawa ga abin da za ku yi sai ku zama annabawa. To kaga anan ma sun yi hannun riga. sannan ita annabta ba ta kasancewa sai cikin mazaje, babu annabiya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Saboda haka Allah bai aiko wani ba face mazaje. Saboda haka annabta tana kasancewa fil rijali ne, domin wani aiki ne da yana da nauyi kwarai da gaske. Wanda Allah ke cewa annabi, inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, aiki ne mai nauyin gaske. To ramar Ubangiji madaukakin sarki ta yalwata, don haka ba zai dora wa mata bisa irin halittar da aka yi musu ba aikin da ba za su iya, sai ake zabo mazaje. Namiji zai shiga ko'ina ya yi tafiya ko'ina, ya je yaƙi, ya yi jagorancin yaƙi, ya yi limanci. Amma mace ba sai wannan ba, saboda haka sai ba a ɗauki annabta an ba wa mace ba, sai aka ba wa namiji. Amma wani taka fa, wani taka sai namiji, wani taka ba sai namiji ba. Kowa ya shiga takara zai iya cin wannan wani taka, namiji ne ko mace, tsoho ne ko tsohuwa, kowa zai iya shiga wannan takara, ya shiga mai kuɗi ko mara kuɗi, wadaci mara wadata, mai mulki mara mulki, kowace irin sana'a kake, kamar yadda muka faɗa dai a baya, kowane irin jinsi kai a cikin aljanu ma akwai wani. Amma a cikin aljanu akwai ja'inja ta malamai, akwai manzanni a cikin aljanu ko babu, wanda magana mafi ƙarfi cewa manzanni suna zuwa ne a cikin mutane. Saboda haka kaga anan an samu bambanci tsakanin wali da annabi. Ita walittaka tana iya kasancewa cikin kowane jinsi na mutane, har ma cikin jinsin aljanu. Amma ita shi annabci baya kasancewa sai a cikin jinsi na mazaje. Sannan abu na bakwai, su annabawa wajibi ne kai imani da su duka. In ka ƙaryata ɗaya ka ƙaryata duka, in ka ƙaryata ɗaya ka ƙaryata duka. Kamar da Allah ya ce, kazzabat qaumu nuhin al mursalin, kazzabat adun al mursalin, kazzabat samud al mursalin. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'umman da Allah ya faɗa, annabin su kawai suka ƙaryata. Mutanen Nuhu, annabin Nuhu suka ƙaryata. Allah ya ce sun ƙaryata manzanni. Adawa, annabi Hud suka ƙaryata. Allah ya ce sun ƙaryata manzanni. Samuda, annabi Salih suka ƙaryata. Allah ya ce sun ƙaryata manzanni. Saboda ƙaryata wannan annabin guda ɗaya daidai yake da ƙaryata dukkan annabawa. Shi yasa Yahuda da suka ƙaryata annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryata dukkan annabawa ne. Haka nan Kiristoci da suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sun yarda da sauran annabawan da suka gabace shi, to kamar sun ƙaryata dukkan annabawa ne. Don haka wanda ya ƙaryata annabi ƙwaya ɗaya, manzo ƙwaya ɗaya, to ya kafirta. Amma yanzu dan na ƙaryata wani wali guda ɗaya sai a ce mun kafiri? Dan mutum ya ce shi bai yarda da wali ba, wani sai ya zama kafiri? Ba wanda zai kafirta shi, illa iyaka dai a ce in dai ka fahimci waliyin ne, to sabo ne, laifi ne, laifi ne ka nuna ƙaƙamarka da shi ko ka nuna ba ka san shi. Saboda wancan hadisi, man adali waliya. Amma ba za ka ce masa kafiri ba, kuma ba za ka ce tunda ya ƙaryata ɗaya ba duka ba ya ƙaryata. To kaga anan ma sun sha bamban. Sannan abu na takwas, annabi yana iya samun wata khususiyya, Ubangiji ya keɓe shi da wani abu a ce wannan da annabi ne kawai shi kadai aka yarda yayi. Kai in kai kai laifi, shi in yayi daidai yayi. Kamar yadda annabi Allah ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da auren mata sama da hudu, haka wannan khasiyya ce ta shi. Annabi ya keɓe, Allah ya keɓance shi da halaccin yayi misali, yayi tazarcen azumi. A wukan lokacin da aka ba rana ta faɗi ake shan ruwa, shi ya dake kawai ya ci gaba da azumi, kai kuma aka hana ka. Annabi ya hana mutane su yi misali duk da shi yana yi. Kaga wannan khususiyya ce, to shi annabi yakan iya samun khususiya wani abu ubangiji ya kebance shi da wani hukunci saboda wani matsayi da yake da shi na musamman. Amma akwai wani khususiya ga wali da kai da wali duk karkashin inuwa ɗaya kuke inuwar alkur'ani da sunna, abinda ya zama wajibi akan ka wajibi ne akan waliyya, abinda ya zama haramun akan ka akan sa wa akan ka shi ma haramun ne akan sa. Sau haka da waliyin da wanda ba waliyin ba duk a ƙarƙashin inuwa ɗaya suke, babu wani wanda zai ce shi waliyi ne an masa khususiya ya rika taɓar gaza da wasu abubuwa, wani ba waliyi ba ne ko mu ce ba waliyin Allah ba ne. Su haka yana duk bambance-bambance ne da ke tsakanin waliyi da annabi, akwai wani abin ja a cikin waɗannan abubuwa? Babu, kowa ya sallama da wannan. To ya za a zo kuma zo a rika gwa masu ana haɗe su ana cakuɗa takardu har kawai a ɗauki wani saboda an yadda waliyi ne sai a ba shi matsayin annabi, har ma wasu a rika ba su matsayin Allah, amma wuce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har a kai ga matsayin Allah maɗaukakin sarki a rika ganin zai bayar zai hana zai sanya cuta zai warkar zai ji ka duk inda kake zai ganka duk a inda kake. To kaga a nan babu shakka an shiga wani wato wani fage na kafirci mai faɗin gaske. To shine Ana Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qad ittafaqa salaful umma, magabatan wannan al'umma duka sun yi ittifaki, wa a'immatuha da limaman wannan al'umma, ala anna kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah, kowa a cikin wannan al'umma ana iya daukan maganarsa ana iya bar mata wata a dau wata a bar wata in ba manzon Allah ba, shi dole duk abin da ya faɗa ka yadda gaskiya ne, ko da san zuciya zai hana kai aiki da abin, amma dai kakka kuskura ka karyata, kakka kuskura ka ja da wannan, to za ka yi asarar imaninka. Kowane ne a iya cewa a nan ana tare da shi a nan mun saba, saboda haka Imam Shafi'i zai iya cewa na saba da Maliku a wannan mas'ala, duk da albajirin Maliku ne, ba za a ce yaya za ka saba da Maliku ba. Ko Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce na saba wa Shafi'i a wannan mas'ala, duk da cewa albajirin Shafi'i ne. Ko Ibn al-Qasim duk da almajirin Maliku ne ya ce a matsala kaza ni ga ra'ayina ga fahimtata, amma bai halatta ba a ce ga abinda manzon Allah ya ce, wani ya ce ni na saba ga ra'ayina ga fahimtata, ko da sahabi ne ba zai faɗi wannan ba. Sayyidina Abdullah dan Abbas yake cewa yushiku an تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يتصور إرس أي مكر والواس لك سماء يا ذات شيء من ذن الله يتي كنت أبو بكر وعمر فأقول إذا بدأ أبو بكر وعمر فقوسوا بذا أبوارا مغانا سلطة من ذن الله قوسوا بذاك أبوارا مغانا من ذن الله لتنسل توكما tawa nawa ne ne kuma daga baya za a ce ga abinda manzo Allah ya ce ka ce kuma wane ga abinda ya faɗa. To shi dai wannan Imam Malik shike faɗa wannan yake cewa kullu insani yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qamar, mun san darussan sai na bada su ne a masallacin baiki sallallahu alaihi wa sallam, darussan sai na yi su a masallacin manzo ba kabarin manzo Allah yana bayan sa, sai ce to duk wani mutum yana iya magana a dauka kuma yana iya wata maganar a bari in ba mai wannan kabarin ba, sai nuna kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan ɗaya ne daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin wali da wanda annabi, wa hadha min al-furuqi bayna al-anbiya wa ghayrihi, wannan yana daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin annabawa da waɗanda ba annabawa ba, wanda muka lissafa muku wasu daga ciki. فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان إيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل سوء النباوة الله يقال موسو إيرادة أمينتي واجبين أي إيمان لدك أبدا سوك بعد العبار نساء دقاء الله بجرمى لبوايا وتجب طاعتهم فيما يأمرون به sannan wajibi ne a yi musu da'a cikin duk abin da suke umarni da shi bi khilafil awliyai sabanin waliyai fa innahum la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'muruna bihi ba wajibi bane a yi musu da'a cikin duk abin da suke umarni da shi walal imanu bi jami'i ma yu'miruna bihi kuma ba wajibi bane a yi imani da duk abin da suka labarta bal a yadda za a yi yu'radu amruhum wa khabaruhum ala alkitabi wa sunnah za a bujuro da umarnin su ko labarin su akan alqur'ani da sunna fa ma wafaqa alkitaba wa sunnata wajaba qabuluhu abinda ya dace da alqur'ani da sunna wajibi a karbe shi saboda me saboda ya dace da alqur'ani da sunna wa ma khalafa alkitaba wa sunnata kana mardudan abinda duk ya sabawa alqur'ani da sunna to ya kasance abun mayarwa ne wa in kana sahibuhu min awliya illah ko da kuwa mai wannan magana yana da cikin waliyan Allah wa kana mujtahidan ma'zura ko da kuwa yayi ijtihadi yana da uzuri fi ma qalahu lahu ajrun 'ala ijtihadi cikin abin da ya faɗa har ma yana da lada akan ijtihadin sa ko da kuwa haka abin yake za a mayar masa da magana ya ce to tunda da yayi ijtihadi ba ai ba komai a dauka a ijtihadi akwai daidai akwai kuskure kalmar ijtihadi ba tana nuna duk abin da ya kullo ta karkashin ta mai daidai bane ana samun daidai ana samun kuskure shi yasa annabi ce idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun kaga anan duk abubuwan da annabi ya kira su ijtihadi da dacewar da kuskura take ya kira su ijtihadi ashe kenan ba wai kawai dan sunan sa mujtahidi ba shikenan sai a sallama masa cikin duk abin da ya fada lakinnahu idza khalafa alkitaba was sunnah kana mukhti'an sai dai idan ya saba alqur'ani da sunnah to ya zama kuskure wa kana min alkhata'il maghfuri kuma wannan kuskuren yana daga cikin kuskuren da ake yi wa mutum gafara a kansa idza kana sa'ibuhu qadittaqallaha mastata'a idan mai wannan kuskuren yayi iya bakin kokarin sa wajen jin tsoron Allah wato abin da ake so yayin da zaka yi ijtihadi in kai ahli ijtihadi ne to kai bazulul wus'i kai iya bakin kokarin ka wajen bin diddigin dalilai da kalailace su da binciken su da tace su da nazari a kansu kafin ka yanke hukunci matsala ce ta zo wacce ba ka da wani nassi a kanta da ka sani karara daga Allah ko manzonsa za ka iya bakin ijtihadin kare wajen binciko dalilan da za su baka haske wajen yin hukunci akan wannan matsalar to abinda ake so ga mujtahidi shine yayi iya bakin kokarin sa wajen bin diddigin wannan dalilai kada kawai daga an je masa tambaya duk da cewa a lokacin ba shi da wani faffadan bincike ba shi da wani dogon nazari akan mas'alan kawai ya dubi jama'ar da suke gaban sa ya rena musu hankali kawai ya kada su ai kawai ai kaza mana a sai ya yi bazuru juhudi a wannan mas'ala tana buƙatar sake nazari da Allah ba da lokaci ta yiwu a cikin awa ɗaya ubangiji maɗauki sarki masa fatahin da zai gano abin da yake daidai ko ya kusanci daidai a wannan mas'alar ta yiwu ba zai yiwu ba sai ya yi ne ta yiwu a cikin sati ɗaya ta yiwu a wata ɗaya ta yiwu abin ya ɗauke shekara ta yiwu ya ɗauke shekaru haka ba sharaɗi bane dan ka tambaye ni yanzu ka ce ba minti biyar malam bugo maka wani zai baka tambaya ka ce ina buƙatar zan sake duba matsalar nan sai ce to ba minti biyar bugo sai ka je wani calculator zaka danna ba minti biyar bugo ta yiwu ba minti biyar wani abin ya zo masa furnan da ne ya gano ansa ta yi kuma ya ce maka a ka bari sai bayan sati daya ka sake bugowa ta yi bayan sati daya ka sake bugowa ce da Allah ka ƙara ɗaga min kafa abin nan dai har yanzu ne abin na kasa gane kansa al-qarafi military al-furuq anwa'ul furuq fi anwa'il furuq sai shekara 8 ya zauna yana bincike akan bambanci tsakanin shahada da riwaya me shahada me riwaya yace ya tambaya yayi waye sai dai shekara 8 sannan ya samu littafin usulul fiqh na al-juwayni yace a ciki ne yaga abin da ya warkar da shi shekara 8 kaga idan almajiransa suna bin diddigin sa akan ya ba su ansa to zo su hakura su kashi shekara 8 din to amma abu yanzu malam abin yadda aka dauke shi kamar shan Coca-Cola zannan sai ka ji abin yana da hatsari shi yasa duk a cikin sha'ani na ilimi fata ta fi komai hatsari yanzu zan iya zuwa in yi darasi hankali na kwanci saboda kafin in yi darasin na san me zan karanta muku na san duk maganganun da ke gabana amma fatawa wannan tana da matsala to amma galibi mun fi ɗaukan fatawar ta fi sauki sai mutum ya ce ban yi nazari ba amma a yi fatawa fatawar ta fi hatsari kawai dai bambanci shi littafi ba za ka tsallake ba fatawa kuma nan take aka kawo maka abinda baka sani ba in mutum mai tsoron Allah ne sai ya ce a wannan sai da dubi to shine nan saukin yake wataƙila wannan yake sa muke dan sakin jiki sai mu ce ba amma ai tambaya saboda zaka iya tsallakewa shi karatu ba zai yi in zo muku in ce jama'a shafi na 71 ina gaba tsallake shi a kwana biyu in ce shafi na 100 din nan mu tsallake shi a to wannan amma ita fatawa za ka yi kawo in ce la'adi to wannan maki gare ni in ana ba da maki 20 to za a ba ni 10 na ci labin ansar daga la'adiri din nan to wani kuma sai daina la'adiri din kuma la'adiri tana ƙara girman malami ne tana ƙara girman malami ya ce maka la'adiri ce wannan ban gaskiya ban zan iya ansa maka wannan ba ku ban san wannan ba wannan ga mai rayu zaki to zai fahimci cewa wannan malamin ba haka kawai yake a rigizo ba wannan malamin ba dan arabta bane yana bin abubuwansa a hankali amma duk wanda za ka ga kaje ho ya cafe kamar gola to a gaskiya da matsala a gaskiya da matsala wata rana za a jeho masa dutse faffasa masa baki shi yasa tarjama muqatil ibn Sulaiman ana tuhumarsa da cika baki tuni ne cika baki yana tuhumarsa da wannan sai zo zauna sai ce ku yi min tambaya daga abin da yake al'arshi zuwa ƙasa ma bayna al'arshi ila al'ardi a tambaye ni zan ansa wani ya ce masa hanjin tururuwa nawa ne yawon haƙi ka samu wani shaidanin ya ce ya sani wallahi maka bayani ya ce in baka yi daba je ka duba ka girga to irin wannan cika bakin akwai wani wanda ake tuhuma da irin wannan cika bakin komai aka tambaye zai bada ansa musamman a lugar larabci duk kalmar da ka kawo sai ya tabbace ga ma'anarta a larabci sai wasu da suka fahimci kai mutumin nan ba kawai jirga sai ke kawai sai suka ce mu kirkiri kalma mu tabbatar babu ita a dictionary larabawa duka
mu je mu gaya masa mu ji mene ce. Kawai sai suka zauna sai suka kirkiri wata kalma wai ta confusion. Confusion. Sai suka ce menene confusion? Yace confusion wani tsoro ne da yake fitowa a Yemen. Yace idan ana son dabba a tsayar da nonanta sai a bata ta ci, wato dai nuka ba ya ma san har ma da amfani da shi, sai a bata ta ci ta za ta nonan nata zai tsaya. Yace har ma wani mawaki yana cewa yake wani mawaki ma na Larabawa ya wake shi wannan tsoro, yana cewa laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-qunfushari. Yake yace bayan wannan ma kuma ai ya zo a hadisin manzo Allah sai suka ce dakata. Suka ce da shi dakata, ka yi wa Yaman ƙarya, ka yi wa mawaƙi ƙarya, to ba za ka yi manzo Allah ƙarya ba. To irin waɗannan an yi ta yin su irin wannan kumfushariyu na ɗin, wanda kawai za su riƙa yankar abubuwa suna shaci faɗi, suna ta faɗa, wanda sai ka kama rediyo a nan ne za ka riƙa jin kumfushariyu na ba iyaka. Wani an tambaye shi akwai hadisi cikin wannan kumfushariyu ba a yi a rediyo ba, magarba ana mata kasaru, bai zane magarba kasaru, magarba ana mata kasaru. Da ce akwai hadisi da ya ce a yi wa kasaru, aka ce a ina za a same shi? Ya ce za a same shi a cikin littafin Firdausul Akbar na Abul Laysal Samarkandi. Ce littafin Abul Laysal Samarkandi ya ce aka ɗauko littafin, aka ce buɗo hadisin. Ya karɓa ya karɓa ya ce to ai wannan ku ƙaramin ne ya shigo ƙasar nan, babban bai shigo ƙasar nan kuma na hadisi yana cikin babban. To mai fatawa dole ya ji tsoron Allah, kuma ya yarda akwai san da za a tambaye shi ya ji bai sani ba. To in bai sani zai ce bai sani ba, in zai yi ijtihadi kuma ba haka kawai burin kuma ya ce ijtihadi ba, dole ne ya tsaya ya ba da iya bakin kokarinsa. Shi yasa nan malai ce idza kana sahibu qadittaqallaha masafa fa inna Allah ta'ala yaqulu, domin Allah yana cewa fattaqullaha masafatu, ku ji tsoron Allah kai da iyawa. To in ya bazu da losu kadari ma yasati, to in ya dace yana da lada biyu, in ya kuskure wannan wahalar da ya sha ba za ta fa banza ba ubangiji zai bashi lada daya. وهذا تفسير قوله تعالى وان شيء يفسر فدار الله ده يكي cewa يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته, يا ku wadanda suka imani ku ji tsoron Allah ya da cancanta a ji tsoron sa. To wannan aya wasu malamai suka ce wai ayar an yi naskhin ta, wato an shafe ta, ayar da take cikin suratu Tagabun din can fattaqullaha masafatun ta shafe ayar da take cikin suratu Ali Imran ya ayu alladhina amanu Allah ya yi lajina amur taƙun la'akta tukatihi, suka ce ba zai yi a ji tsoron Allah cancanta tsoronsa ba. Shi ya sa sai Ubangiji ya sauƙaƙa ya ce to ku ji tsoron Allah daidai iyawa. Akwai athar na Abdullah ɗan Mas'ud wanda yana cikin musadraf na Hakim, yana cikin musannaf na Ibnu Abi Shayba, yana cikin tafsirin Qadari, yana cikin Hilyat Abi Nu'aib, yana cikin littafin Az-Zuhd na Ibn al-Mubarak, da sauran littafai na sunna daban-daban. Abdullah ibn Abbas wa ghayruhu da waninsa kamar Ikrima, shi ba rawaito maganar daga wajensa, yana ta haqqa tuqatihi, cancanta tsoron Allah, an yuta'a fala yu'sa, ayi masa da'a kada a saba masa, wa an yi dukara falayinsa a tuna shi kada a manta da shi, wa an yi shikara falayinkuwar a gode masa kada a masa butulci. Tsoron shi ne jin tsoron Allah, cancanta tsoronsa. To maganar cewa an shafe wannan ayar da waccan ayar ba haka bane a wajen da dama daga cikin malamai suna ga duk ayoyin suna nan, kuma ayar suratul tagabun tana fassara ayar suratul ali imran, ba shafe shi tai ba, bayaninta ta kare yi hatta tuqatihi din nan, cancanta tsoransa shine masafa a tunbin. Sauraka bayani aka yi, cancanta tsoransa shine iya abinda zaka iya yi, shine cancanta tsoran nasa. Da haka kaga ba shafe ta kai ba, a ta kara fito da bayanin ma'anarta ne. To wani lokaci magabata suka yi itlaqin nasakh alal bayan, su an yi bayani sai su kira shi nasakh, kalmar nasakh suka yi amfani da ita wajen kalmar al bayan. To wanda suka zo daga baya wataƙila ba su fahimci wannan salo na maganar su ba, na yaran su ba, sai su ɗauka duk inda suka ga nasakh tana nufin izalatul hukm wa ibdalu ghayrihi wa ibdalu bi ghayrihi, wato a kusar da hukunci wa ibdalu bihi ghayrahu, a kawo wani sabaninsa. To wannan kuskure ne wajen fahimta. Saboda haka ayar da take cikin suratul tagabun tana fassara ayar da take cikin suratul ali imran, shi yasa ibnu taymiya ya ce wa hadha tafsiru qawlihi. An gani ko? Dan ya hada maka su, ya kawar maka da waccan fahimtar da take cewa ayar suratul ali imran an shafe ta, kuma da an shafe ta da ba zai bayar da ita ba buɗe huduwowinsa ba, sannan zai huduwowi ya kan buɗe da waɗannan ayoyi wa alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, inda an shafe ta zai riƙa umarni da abin da aka riga an shafe shi. Shi da yace ai bi hasabi istita'atikum, wato abinda ake nufi da haqqa tuqatih shine gwargwadon iyawarku. Fa inna Allaha ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha, ubangiji baya kallafawa rai sai abinda za ta iya yi, sai abinda yake daidai da daukanta. Kama qala ta'ala, kamar da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ubangiji baya kallafawa rai sai abinda za ta iya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, abinda ta tsoruta na ayyukan lada nata ne, abinda ta yi da laifuka kuma ya rakanta. Haka nan ubangiji yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha, waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, ba ma kallafa ma wata rai sai abinda za ta iya ɗauka. Ulaika ashabul jannati, waɗannan su ne ƴan aljanna, hum fiha khaliduna, su masu zama ne dindindin a cikin aljanna. Qala ta'ala, haka nan ubangiji ya ce wa awqul kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha, ku cika ma'auni na awo wal mizana da sikeli, wato ku cika ma'auni na mudu da wal mizana da sikeli, bil qisti da adalci, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ba ma kallafa ma wata rai sai abinda za ta iya. Saboda haka duk shari'a kakaf, babu wani abinda aka kallafa wa bawa wanda ya fi ƙarfinsa. Duk kuma abinda ya fita daga istita'ar bawa, to shari'a ba ta dora masa. Wannan ka'ida ce da tana shiga dukkan wani babi na shari'a. Wacce ayat fattaqullaha masata'tu, ka'ida ce da dukkan wani babi na shari'a ta shige shi. Dukkan wani abin da ya fita daga istita'al mukallaf, ba za ka iya yin shi ba, to shari'a ta sauke maka shi. Shi yasa ka ce kai sallah a tsaye, in za ka iya, ba za ka iya ba ka yi a zaune, ba za ka iya ba ka yi a shingiɗe. Saboda haka da ba za ka iya tsayuwa ba, sai aka sarai maka da tsayuwar, ba za a ce ko ta yaya sai ka tsaya ba, a ce ku tsayar da shi kawai, wannan magana haka take. A tsaye ake so, to a tsaya ba magana, ba za ka iya ba zaunan, a zaunan ba za ka iya ba, doron ba ka yana kwanta. Saboda haka ta shiga kowane irin abin nan. Ka duba azumi, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ka gana an ka samu karan gun, ba ka da lafiya daga cikin salaf ko wanda in dan ya tsanta ya fara ciwo sai ya ji azumi. Allah ya man kana minkum maridan, wannan marad ne, marad ne, kalas ya shi da maganar cewa wai sai ka je asibiti likita ya auna zaka yi azumi ko ba zaka yi azumi sannan ka aje, wannan duk ba gaskiya a ciki. Duk abin da sunan shi marad, Ubangiji ya halatta maka ka aje, ai ba shi kace sauraka zaka ka san zaka bi ai sauraka in kaga zaka aje ka aje kana da uzuri. Man kana minkum maridan, ba a ce maradan shadidan ba, wanda duk ba shi da lafiya, ba ka ji dan yatsan kai yana ma ciwo yana ma kaikayi, ba ka da lafiya. Kawai dai ka sani fa'iddatun min ayyamin ukhra, ka ci ba shi sai ka biya, za ka biya su a wasu ranaku. Kamar yadda in matafi ne kai ba a matsa maka ba, kana iya ajewa, za ka tashi daga nan za ka yi tafiya aka je jigawa dutse, kaga dai awa ɗaya da rabi ta kai ka, tafiya ce safar ne, saboda in ka ga dama ka aje azumi. Kawai dai ka sani fa'iddatun min ayyamin ukhra, saboda kai da matarka za ku biya tare, yadda za ta biya ta sha saboda tana haila, kai ba ka sha saboda za ka samu jigawa, sai kusa rana ku biya. Da haka ka ga anan duk abin da sunan shi safar ya shiga. In ka ga za ka iya yi ba za ka tutu ba, inda shari'a ta ja kunni mutumin da zai yi azumi a halin tafiya tare da zai wahala zai galabaita, to shari'a ta hana shi. Shine ma'anar laysa minal birri siyamu fi safar. Hadisi ne ce laysa minal birri siyamu fi safar. Malamai sun ce wannan hadisi ana ɗora shi ne akan mutumin da zai wahala, domin annabi ya faɗe shi ne yayin da aka ga masa ga wani can ya galabe ta halin tafiya yake aje azumin sa, annabi ce to laysa minal birri siyamu fi safar. Amma sahabbai suna tafiya, wani yana azumi wani baya azumi, mai azumi baya aibanta mara azumi, mara azumi baya aibanta mai azumi, sai aka fahimci kenan shan azumi a halin tafiya ba wajibi bane. Amma idan mutum zai wahala tafiyar za ta wahalar da shi, to kuma baya daga cikin aikin alkhairi, baya cikin kyautayi ya ci gaba da azumi alhali yana shan wahala. Saboda a dukkan babubbukan shari'a abinda duk ya fita daga maqdurul insan baya cikin abinda dan adam zai iya, to shari'a ta sarayen masa da shi ko ta ɗauke masa shi zuwa lokacin da zai iya. Wannan shi ne ita ce ka'ida. Don haka wanda zai ce sai ka ɗauki da laba gammo a kowane yanayi cikin kowane hali, to wannan bai san shari'a ba. Shi yasa annabi yake cewa masu wa'azi idan sun ja tura su kamar su Mu'adh ibn Jabal, fa bi Musa al-Ash'ari yassiru wa la tu'assiru wa bashshiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, ku sassauta kada ku tsananta, domin babu usur a cikin shari'a, babu tsanani, babu haraj a cikin shari'a, babu matsantawa. In ka ga mutum yana matsantawa kansa yayi abin da shari'a ma ta saman masa rangwame, to wata uba ce Allah yake so ya masa, saboda akwai sunnoni da yake saba. Abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa yake cewa a lokacin banu Isra'il idan suka saba wa Allah sai haramta musu wasu abubuwa da da halal ne, wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi sabihim an sabilillahi katira, saboda zalincin su Ubangiji ya haramta musu da dama daga cikin abubuwan da suke halal. To wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, babu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi kuma babu maganar a zo a haramta wani abin da da halal ne ko a halalta abin da da haram ne. Amma za a iya samun at-tahrimul kauni al-qadari, at-tahrimul shar'i ya tafi daga wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam da cika wannan addini, babu tahrimul shar'i. Amma akwai at-tahrimul qadari al-kauni, wata kaddara ta hau kanka ka rika haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka kai ta shan wahala a sanyin nan, kaya alwala ka sa safakka a sanyin nan, kuma kun sanyi duk masu bin sunna suna shafa, kai ka ci kai bai da wannan fatawar ba, ka bude ka sai ka wanke. To kaga wannan tahrim ne, kadari, kaddara ce ta haukanka kake wahala saboda ka kauce mota sunna ko ayi tafiya kai ta shiga sallah dan uwanka suna ta yin kasarin su suna baccin su abin su kai kana ta cikawa ibn taymiya ce to za iya samar wa al'umma irin wannan at-tahrimul qadari saboda sabawar su su kuma ga sunna banu isra'ila saboda sabawar su da arabawan su da yin abin da Allah ya hana su da zalunci su ubangiji ya haramta musu tahrim shar'i wannan al'umma babu tahrim shari'a ba za a samu tahrim qadari qadari mutum shi ne jawo kansa kaddara ta hau kansa kuma a shari'ance babu kulfa babu matsatsi babu tsanantawa shi yasa ibn taymiya ya ja da malaman da suke ta'rifin al-hukm ash-shar'i bi shi da shi ilzamu ma fihi mashaqqa in kana karanta littafin usulul fiqh zaka in suka zo usulul fiqh in suka zo magana ta'rifin me al-hukm ash-shar'i sai su ce ilzamu ma fi al-hukm ash-shar'i at-taklifi sai su ce ilzamu ma fihi mashaqqa lilanta ma mutum abinda yake da wahala ibn taymiya ce gaskiya shi kansa wannan at-taklifi din ya saba nan su suka alqur'ani ba inda aka yi amfani da kalmar taklif sai mahallin korewa ba mahallin isbat ba kamar yadda ya kawo wadannan ayoyi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu nafsan illa wus'aha la yukallifu nafsan illa wus'aha sai a gurin korewa ubangiji ya kawo magana taklifi amma ba wajen isbati ba yace saboda haka akwai wani hannun ka bisko wadannan nuni zuwa ga ra'ayin mu'tazilawa dan su ra'ayin mu'tazilawa suna cewa Allah yana baka lada ne akan aiki saboda wahalar da ka sha wato wahalar da ya wahalar da kai shi yasa baka lada wannan kaida ce ta mu'tazila ba kaida ce ta ahlus sunna ba kaida ta ahlus sunna ibada sauki ne da ita ba waja'ala alaikum fid din in haraka yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka duk abin da yake da tsanani ubangiji baya son ku dashi dan ce inna hadha ad-din yusra ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه الدين ده سوقي gare shi ba wanda zai matsa wa kansa zai ja da wannan addini ya matsa wa kansa face addini ya rinjaye shi saboda haka ne annabi ibnu taymiya yake cewa duk sanda mutum yayi bazulul wasi wajen ya gano hukunci iya abinda zai iya kenan ya gano hukuncin amma bisa kuskure to wannan ubangiji baya kama shi da wannan to da a ce mu ma ɗan adam za mu yi wa juna mu irin wannan ta'amuli to da an yi wa juna yafiya da ba kullacin juna ba mutumin da kasancewa ba da ganganci yayi maka abu ba ko mun girman laifin sai ka yafe masa malamin da ka san yana batun kokarinsa wajen gaya maka abin da yake sunna ran da wani ijtihadin sai ya ja shi yayi wani kuskure to sai ka kaula kai ka nema masa Allah ya gafarta masa ba ka ja daga ba ka ce zaka buga da wannan malamin ya saba wa sunna kai duk wanda ya saba wa sunna sai inda karfin ka ya kare kai da zaka kaza aida an yi wannan duk da cewa alhamdulillah yanzu an fara wayewa dan na saba maka ka saba min wannan ba zai sa gaba ɗaya mu tada duniya tsaye ba mu kiyaye da ta zauna an wuce wannan marhala amma da kai an yi wannan rigima dan karatun da nake wani da na dan kisa wani abin da yaji ba daidai aka fada a mimbarin wa'azi ba to shikenan ana tada sallah in ni na wuce to shi zai fita ko ya zugarsa yana jiran mu gama su zo su yi tasu to amma alhamdulillah yanzu duk an gane cewa wannan duk zafin kai ne bai da ma'ana duk jayinci ne kishi ne mara ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam rabbil alamin sallallahu muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace malam ko a mazhabinku kowa yana iya yin daidai kuma yana iya yin kuskure har ma ahlul baiti da sahabbai to a ina Aliyu ibn Abi Talib ya taba kuskure to wannan ba wai mazhabu bane shine musulunci ba ka kamata kai ka fahimci wannan ba mazhabi bane wannan musulunci ne haka annabawa su kadai ne ubangiji madaukakin sarki yake fadakar da su nan take da wahayi amma duk wanda ba annabi ba sai dai dan uwansa mutum ya gaya masa yana iya yiwa ya daidda yana iya yiwa kuma ya ki yadda saboda haka wannan ba wani zabi ba ne ai bayan duk miyo ban bayani akan wannan haka ba maganar mazhabi yake ba, ba mu ce maka mazhabin wani ba, ce muka wannan shine musulunci dole a yadda. Kuma har ma ahlul baiti su ma suna kuskure. Waye ce ahlul baiti ba sa kuskure? Idan aka ce ahlul baiti ba ya kuskure, abinda suke fakewa wajen bawa ahlul baiti isma ayar da Ubangiji maɗauki sarki ya yi maganar matan annabi a cikin suratul ahzab, a cikinta da Ubangiji yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا إذا آية وأنت أسياك اللي تدو نشاء من جدو جندرسي أولا
نعم
أتشكي مسمى أدرس عند مكي أكثنا كراتمنا لا لا إن تبو به a cikin karatun Bughyatul Mushtaq, na san bai yi wada nan ba, Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, risala ce sako ne Ibn Taymiyyah ya rubuta mutanen Iraki, Shi'ar Iraki. To a ciki da ya buɗe da wannan ayar mun dogon sharhi akan ta. Ina tuna kuma a cikin wani darasi daga cikin darussan tafsiri na Maiduguri akwai inda na faɗa magana, amma dai ina tsammani na wancan ya fi faɗi akan wannan aya da ta yi magana ne akan matan annabi. Inna ma yuridullahu liyuzhiba ankumur rijs, Ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da kazanta ahlul baiti, ya ku mutanen gidan nan, wa yutahhirakum tatheera, ya tsarkake ku tsarkakewa ta sosai. Suka ce to wannan tana nuna cewa ba sa sabo, wanda wannan ayar in dai tana nuna ba ta sabo, ba sa sabo, to duk sabo ma ba sa sabo, musamman wanda suka halarci yakin Badar kamar yadda ya zo cikin suratul anfal. Ubangiji a cikin suratul anfal yake ta if yughashshikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum ar-rijsa shita shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. A cikin wannan ayar Ubangiji ya yi maganar aikin da ya ga mutanen Badar, in yi gashikumun nu'asa amanatan min, lokacin da yake lullube muku, yake lullube ku da gangadi don ya sa muku nutsuwa da kwanciyar hankali, wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an, kuma yake saukar muku da ruwa daga sama, liyutahhirakum bihi, don ya tsarkake ku da shi, wa yuzhiba ankum rijsa shaytan, ya tafiyar muku da kazantar shaytan. Saboda kaga duk ahlul badari, ahlul badari kenan su ma duk ma'sumai ne, wanda cikin su akwai Abubakar da Umar, wanda ko a gurin kuma manyan mujirmai ne. Me ya bambancin wannan ayar da yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti da wacce li yudahhirakum wa yuzhiba ankum rijsa shaytan? Da abu ɗaya ne. Saboda ka in har ka yadda waɗannan ma'asumai ne saboda wannan ayar, to dole ka yadda waɗancan ma ma'asumai ne, don duk magana Allah ce. Sai dai idan kana nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, to sai ka faɗa ɗaya kenan. Sannan Ubangiji maɗaukakin sarki irada ce yayi, ba cewa yayi nayi ba, cewa yuridu. An gane bambanci tsakanin nayi da kuma uridu. Inna ma yuridu Allah, yuridu Allah, kakka cire yuridu din ka fatta. Inna ma yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa, wato aiki ne Ubangiji ya dora muku, tunda umarni ne da aka bayar a cikin ayoyi, duk umarni ne, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. Ubangiji ya shar'anta muku waɗannan abubuwan ne don ya muku wannan gatan. Saboda ba cewa ya kawai na muku ba, irada ce, kamar da Allah ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, babu masu tsananta wa kansu. Saboda ka akwai bambanci tsakanin irada shar'iyya, irada shar'iyya ba ita ce irada kauniya ba. Irada kauniya shine abin da ya riga ya faru, akwai kuma irada shar'iyya shine a baka kuman a ce kai kaza kai kaza domin Allah yana son ka da kaza, to ka iya yi ka ki iya yi. wannan kenan. Saboda haka abinda zaka rike muta'alliq na waccan ayar ba hujja bace, ba hujja bace. Sannan abu na biyu, kana tambayar sayyidina Ali ya taba kuskure, kowa ya san hadisin ma'iki sallallahu alaihi wasallam cikin sahihaini, lokacin da sayyidina Ali ya ce zai auri ɗan Abu Jahl. Allah ya kuba iba su sun ce ƙarya ne, bai za ka ƙarya ta sai ta fita inda ƙaryar ta fito, dan sanadin yana na a cikin sahihaini, sanadi ne salsala cewa daga gawa daga gawa da sai ka nuna waye kuma ƙaryacin mu a halin sunna. Dole za mu bayanin isnadi ƙarya ne sai mun faɗi sunan maƙaryacin, mun kuma kawo tarihin malamai da suka yi tarihin sa ga abin da suka faɗi a kansa. Sannan a ba kawai ka dubi abin da bai maka ba, kawai ka bugi ƙirji, kawai ka shaƙe suka ka ce ƙarya ne. To me za ka kama arne da shi ke ce alƙur'ani ƙarya ne, tunda kowa shaƙar iska yake ture abin da baya so. Ya tabbata da kyakkyawar salsala sayyidina Ali ya ce zai aure ƴar Abu Jahl. Annabi ya wani bari ya ce na ji abinda ya yabi Ar-Rabi ibn al-As wanda ya auri Zainab, ya ce ya aure ta ya kuma cika min. Sannan yake cewa Fatima wani bangare ne nawa, duk abinda zai taba ni zai taba ta, duk abinda zai bata min zai bata min, abinda zai faranta mun zai faranta mun, kuma ba zai taba yiwa a hada dan ƴar annabin Allah da dan ƴar makiyin Allah a gida ɗaya ba. Sayyidina Ali daidai yayi abin da yake tunani, in daidai yayi to manzo Allah ya kuskure ne, in kuma daidai manzo Allah yayi ba zai yiwu ba wanda ya ɗauka wanda ya ce kaza. A mun karanta sunan Hudaybiya lokacin da annabi ya ce gogi, wanne ne daidai, in gogewar ko gogewar? In ka ce gogewar ce daidai to kaga sayyidina Ali ya kuskure da ya ƙi gogewa. In ka ce gogewar ce kuskure, in gogewar ne daidai to kaga kenan manzo Allah ya kuskure da ya goge. Ai mun faɗa a can a baya muka ce shi kansa nan saboda irin abin da yake tuƙo su a lokacin, ba shi tuƙo sayyidina Umar ba shi ba yake ga an zalunce su, sai da sayyidina Abubakar da yake ya fi su walittaka, ya ce ilzim gharzaka, tsaya matsayinka ka bi manzon Allah, ilzim gharzahu, bi manzon Allah sau da ƙafa. Sannan ya gane ai fathan mubina ne wannan abin da ya faru. To kaga a nan za ka ce daidai ne ko ba daidai ba ne? Dole ka ce ba daidai ba ne. To haka nan lokacin da sayyidina Ali ya fita yakin mutanen Sham, kaga a nan da dama sahabbai ba su goyi bayansa ba, kuma shi da kansa da dama yayi nadama fitar sa yakin Yaman, yayi nadama fitar sa yakin Sufi, wannan rubutaccen tarihi ne tabbatacce. Zai yi nadama akan abin da yake daidai, ka zo kai sallah kuma ka koma kana nadama kai sallah, duk abin da ka ga mutum yana nadamar yin sa to ya gane cewa ba haka ya kamata yi ba. Irin wanda suna da yawa wanda mu ba mu da irin wannan sala, mu ce za mu yi ta tattara laifin wani, wani ya laifi a kaza, wani ya laifi a kaza. To amma irin waɗannan waɗanda ba san martabar su waɗannan bayan Allah ba, su suke jawowa kuma daga ba su je su ce kai banki sayyidina Ali, haka suka yi wa Ibn Taymiyyah a Minhajus Sunna, ai haka ya faru. Wannan tambaya da Ibn Mutahhir al-Hilli ya irin ta, Ibn Taymiyyah ya yi ta magana sai kuma wani ya fito ya ce Ibn Taymiyyah banki sayyidina Ali ne, ya tattara laifinsa. To ni ma yanzu ina wannan magana sai a ce to kai banki sayyidina Ali ne, ka ce gu kaza yi kaza, ka ce gu kaza yi kaza, wanda kaga wani ne ya tsakuro gurin mu guba ba, in ka ga mun yi tambayi akan abu an zo kansa. Amma ba kawai mu zauna mu yi tara laifuffukan mutum ba, tara laifuffukan mutum zuwa na littafi aka yi ba guda cikakke na sayyidina, kai in ka ɗauka sai ka ɗauka abin kirki ne, min hayati Umar, kana buɗe abin da zaki sayyidina Umar da la'anta aka buɗe shi. muna fatan duk wanda zai shiru Allah ya shiryar da shi da kalar da shi wanda kuma zai gane ba Allah ya mana maganin sa. Wanda yake mutum ya rantsuwa sannan kuma ya karya rantsuwar to zai yi azumi ne a jere ko kuma sai ko ba a jere ba. Allah bai ce a jere ba. Cewa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Saboda haka babu maganar mutatabi'a azumi uku ake binka in kai yau gobe ka sha ni baka dora gobe babu komai kai uku dai ake bukata. Wanda yake mutum ne makwabciyarsa za ta auri wani dan shi'a an ce ya ba ta shawara ya ce yana tsoron kada mutane su yi ta zaginsa a unguwar. Malam ya yi matsayinsa a musulunci ba daidai ba ne kaga abin da zai cutar da ɗan uwanka musulmi kai shiru. Wannan shaida ce za ka bari ta gaskiya koye ta laifi ne wala taktumu shahada fa man yaktumha fa innahu athimun qalbu. Duk abin da shaida ce ake buƙatar ka bayar mai kyau ko ka gani ya kamata ka bayar musamman a irin wannan fage to ka kaboye in kaboye kai laifi kuma dan da za ka ji tsoron zagin mutane ba za ka ji tsoron Allah ba. Annabi ba an zage shi ba me ba a gaya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai da abin da za a gaya maka bai kai abin da aka yi masa ba dan dai ba za a kore ka da gungo ba za a kore ka to shi an kore shi da garin ba wanda zai dauko takobi da makami ce zai yaƙe ka kai da danginka dan kawai ka ce ka gaya matan nan gaskiya illa iyaka kawai a rika nuna ka dan yatsa wasu kuma za su yabe ka ai akwai mutanen kirki a buwar ba na jin wai duk mutanen banza ne akwai na kirki da yawa suka ji abin da kai za su yaba maka su jinjina maka. Saboda haka har in ka tabbatar dan yanzu abin da za ka yi kokari kenan ka tabbatar da cewa dan shi a ne kar ka jefi mutum da abin da ba haka yake ba nan ma kuma ka je ka fada cikin wani laifi ba karami ba abin da za ka yi ka tabbatar da maganar da za ka fada din haka take ba kana da hujjoji ingantattu wanda babu shakku a cikinsa cewa mutumin daga aqidarsa to amma tunda yanzu aure yake so zai yi amfani da taqiyya ya lullube kansa sai ya aure ta sannan ya matsa mata cewa sai ta yi shi'anci ƴaƴan za su haifa sai sun yi shi'anci to anan ka taimaka mata ka taimaka wa ƴaƴan da za ta haifa wanda suke tsantsanta in kai haka to ka kyauta in kuma ka kin haka to ka san abin da ya kamata kai kaki in ba za ka iya yi kai kai tsaye ba to ka samu wani wanda yake zai iya isar maka da abin ka zantar da shi ka gaya masa abubuwan da ake ciki shi kuma zai iya wannan jarumta ya je ya gaya mata. Galibi abin da ya shafi nasihar aure wannan wajibi ce musamman ma abin da ya shafi addini watakila da yana da dan mako ne to kaga ba komai kakkace zaka matsa mata take auren sa yana da mako kace sai ka je ka ba ta labarin mutumin nan mako ne man mako ne a wannan bai zama wajibi ba in ta aure shi ta san yadda za ta yi suwar wuri amma abin da ya shafi addini wannan ba daidai ba ne. Waya mutum yana ahli sunna je ɗaurin auren ɗan shi'a dukkan wata alaƙa da za ta nuna soyayya tsakaninka da shi akan abin da yake yi bai kamata ka yi ta ba yana da kyau ya zamana kana ta yi masa abin da zai fahimci kuskurensa har ya dawo ce wai wani me yasa ka tsane ni ne wai me nake yi ne ka zauna da shi ka bayyana masa gaskiyarsa amma kawai ka saki jiki ku ta amuli da shi akan haka yana zagin manyan bayin Allah Abubakar da Umar da Uthman da sauran manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana daukar shi masoyi ne wanda babu shakka ba karamin laifi bane anan ne ake alwala wal bara ka nuna kishinka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga mutakaita anan Allah ya fata abin da ya faɗa dai Allah ya ba mu rada Allah ya shukuri Allah ya ba